ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء وانا مسلا شمي البركة مسلا شنقو اللقا لكينا شكينغ رمبوشي أجهر بوشي وانا يمشي نتلاتا يو ترق وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليلة لليه للأربعين وانا كميك ديدي دا شاهدو قوتن بير شكرا ميلادية تدبو بيلة شاترا أولا مجلسي دمكي تفسير القرآن بقرمة لكما منا تكين تفسير سورة طه منكم وقوانا أكاد آية 80 دبيو كافو مشيكا كراتو لاما أنسا كتن دك تكين تنبوين دمك سامو أكوان دي ربوتوين تنبيع أكام حكونشن متن يبادة تيمكم جننسا كو قودرسا غامر اللافية ya ce ko hanta ban dai san ana ba da taimakon hanta ba ga mara lafiya ya halatta mutun ya bawa dan uwansa taimako na wani sashi na jikinsa domin ya ceci rayuwarsa amma da sharuɗa sharadi na farko ya kasance shi wannan mara lafiya babu wata hanyar da zai iya samun lafiya sai ta haka ana babu wata hanya da za a iya sabar masa da lafiya ci gaba da rayuwarsa sai ta hanyar dan uwansa ya bada taimakon wani bangare na shi wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu ya kasance dukkanin su da wanda zai bada taimakon da wanda za a bada taimakon ana da tabbaci ko zato mai karfi cewa wannan zai taimake su wato ba zai jefa rayuwarsu cikin garari ba shi wanda zai bayar ba zai shiga cikin wani garari idan ya bayar ba an auna lafiyarsa an ga cewa bayar da wannan sashin da jikinsa ba zai cuci shi ba haka nan shi ma wanda za a bayar za a bawa an duba an ga cewa bashi wannan abin zai amfane shi ana da tabbaci ko ana da zato mai karfi cewa in an yi hakan zai amfana da wannan ya da ci gaba da rayuwarsa kamar kowa to dole sai wannan sharadin shi ma ya tabbata sharadi na uku ya kasance shi wanda zai bayar ba tilasta akai masa ba kada a tilasta ma wani akan sai ya bada wani bangare na ainihin na jikinsa don a cinci ran wani sanana sharadi na hudu ya kasance ba sayarwa zai yi ba baya halatta mutum ya sayar da wani abu na jikinsa ko da jini ne haramun ne mutum ya sayar da jininsa sayar da jini haramun ne cikin double masfo الدم المصفو بايا هلتا نجساني دو أبدا الله يهرم تاشي با حرام دي أسيد دشي با نمتن بكون دبا ونداك ينكا بايا هلتا أسيد جنم با وليكم جنم دان أدم دبا حالتا چنسا بما سورا كهرام ني ودا أسبتو چي أبدا سكي نسيد جنم با دي دي بني قايدة تشريعة sukarbata maimako wajen mutane su taimakawa masu bukata amma su ce sai sun ba da kuɗi a shari'ance wannan ba halatta to amma da yake ba akan dokokin shari'a aka assasa abubuwan ba haka ake yi shi mai bayarwa zai bayar kyauta amma in mai bukata ya zo kuma in yana bukata sai ya saya ba laifi a ce ya kawo wani da za a ibi jinin a wajensa a ajiye amma a ce ya bayar da kuɗi sannan a bashi haramun ne sai da jini to idan waɗannan sharuɗa hudu suka samu to babu laifi mutum ya taimaka da wani bangare na jikinsa dan cetar ran wani mara lafiya ko kuma fitar da shi daga wani garari da ya shiga. Sai kuma wanda ya rubuto yana tambayar cewa wai wani ne yake shan giya amma shi ya ce yana shan ta yadda ba za ta bugar da shi ba ko kuma shi ba ta bugar da shi saboda haka shi ba yana ganin kamar ba haramun yayi ba. To ban san dai wannan daga wace ƙasa ya fito ba, daga ƙasar musulmi yake. Ita giya ai haramun ce sawa'un ka bugu ko baka bugu ba, kaɗan ce ko mai yawa ce. Annabi yana cewa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram, duk abinda za a sha da yawa a bugu to ko ɗan kaɗan ɗinsa ma haramun ne. Kada ka ce ɗan surɓa kaɗan kai don haka babu matsala, a'a da matsala. Saboda haka indai har giyar ce to baya halatta ka sha ta sawa'un za ka bugu ko ba za ka bugu ba, haramun haramun ne. Sai kuma tambayar su ta biyu ke cewa wani ne ya karɓi bashi ya karɓo bashi da riba amma shi ya ce zai bashi bashin ba da riba ba, to shin ya halatta ya karɓa? Ka karɓo bashi a gurin wanda ya karɓo bashi da riba ba laifi kai ba, shi can da ya karɓo bashi da riba shi ta matsewa, shi ta shafa, amma kai yanzu mu'amalar ka da shi ake dubawa. Saboda haka in ya ɗauki kuɗin sai ya baka sawa'un cikin wanda ya karɓo ko kuma wani daban, to kana aika karɓa. Don dama abinda ya haramta ɗin a ita ce ribar kawai, amma abinda ba ribar ba wannan baya zama haramun. Fa in tubtu falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Saboda haka ra'sul mal ɗin daman ya halatta, to haka dan ya baka bashi bai sanya maka shi ribar ba, babu laifi. Ya sa muke cewa yadda wani lokaci akan ba da wato basussuka daga gwamnatin tarayya, akan ce za a ba wa manoma ko wasu masu ƙananan sana'u basussuka amma za a sanya riba, za a sanya interest a ciki kaɗan ko mai yawa, wanda wannan yakan sa musulmi su ji ƙaiƙayin karɓar wannan abu saboda sun san illar da take cikin riba da kuma barazanar da Ubangiji subhanahu wataala ya bai tsanani akan masu cin riba. Da haka sukan janye jikinsu daga karɓar irin wannan basussuka duk da cewa su 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi su karɓi tallafi daga ƙasarsu. To amma da aka gauraya halal da haram sai zamana masu tsantseni ba sa yadda su karɓi irin wannan basussuka, sukan haƙura. So tare mukan ba wa gwamnatocin jihohinmu na arewa da musulmi shawara kan cewa su karɓa daga federal government su bayar da interest ɗin, in ya so su ba wa al'ummar su bashin ba tare da interest ba, ba tare da ribar ba. Kunga daga wannan sun taimaka al'ummar su. To kunga su za su karɓo daga wajen gwamnatin tarayya, in sun tashi mayarwa za a mayarwa central bank da wannan ƙarin da aka nema, amma ba ku da aka ba wa bashin za ku bayar ba. Can gwamnati daman can mu'amalar ta da su haka take, ba wani abu ne sabo ba. Za ta iya sauraka irin wannan idan ita gwamnatin jihar ta karɓa, tana iya kana iya karɓa, kakka ce ai asalin bashin an karɓo shi ne da interest, sauraka kai ba za ka karɓa ba, a'a indai kai ba da kai ne za a ba wa da interest ba za ka iya karɓa. Kuma na ga wasu jihohin suna yin haka, suna taimakawa al'ummar su ta musulmi suna yin haka, tunda an kasa samun wasu tsayayyu za su tsaya su yi fafutuka a can sama a ga cewa an cire wannan interest ɗin idan an tashi bawa musulmi bashi, tunda wani abu ne da ya shafi addininsa kai tsaye, kuma babban al'amari a cikin addini, ba wai wani abu da za a ce ko an yi saɓani ko malamai sun yi saɓani ko wani abu ba. Allah subhanahu wataala ayoyi ƙarara ya haramta riba, ya kuma shelanta yaƙi ga dukkan wani wanda zai ta'amuli da riba, ya kuma ce dukkan wani abin da riba ta shiga cikinsa zai rusa albarkarsa. Kaga al'amarin ba ƙanƙani ba ne, haka musulmi kuma yana da haƙƙi a yi masa abin da zai tsare masa addininsa ya sa masa nutsuwa a cikinsa. To haka rasa samun waɗanda za su yi wannan fafutukarsa da sun ɓato musulmi wannan haƙƙin nasu, to alal aƙalla adhaful iman, mafi raunin imani shi ne abin da su gwamnatocinmu na arewa na jihohin musulmi za su yi, na su ga cewa suna ɗauke wa mutane wannan riba din su suna mayarwa wato Central Bank wannan karin su ba wa mutane bashi ba tare da wannan ba. Za mu ci gaba daga ayatu 82 inda muka tsaya da Allah yake cewa inni
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
الله سبحانه وتعالى اتشقى بدا تأليكي أكاك بدا يقباتا نكسر النبي موسى عليه السلام لمتانا سبنو إسرائيل da kuma baiwar da ya musu bayan ya kubutar da su daga Fir'auna da irin tagomashi da ni'imar da ya saukar musu ta al-mann wa salwa ya ce ku lumin tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abinda muka azurta ku da shi wala tadghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi kada ku yi shishigi cikin sa ta hanyar ketare iyaka ketare halal ku ci haram ko ku ci ni'imar Allah ku gode masa ko ku dauki ni'imar Allah ku sanya ta cikin saban Allah wanda duk yana cikin adghyanu fi rizqillah wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi Allah ce sai fushina ya tabbata akan ku in ka karanta shi da kasril ha'i fayahilla ay fayajibu alaykum ghadabi sai fushina ya tabbata akan ku kuma ka karanta shi kamar yanda yake a qira'ar kisa'i فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى سي زما فيحل اي فينزل سي فشينا يا سوكا اكنكو وندا كوما دك فشينا يا سوكا اكنسا تو وانا يا تابي يا هلكا سن الله يجي واني لغفار لمن تاب الله يجي غبا دا غرغدين بنو اسرائيل يجي غبا دا جا مسو كني kada su ga cewa yayi musu wannan ni'ima kuma su miƙi kafa su ta saban Allah yadda suka ga dama a su sani cewa Ubangiji subhanahu wataala ya tana duk ubarsa ga dukkan wani wanda ya saba masa amma a ta bangare guda kuma dukkan wani wanda zai saba wa Allah ya dawo ya tuba ya gyara to Ubangiji yana karbar sa a matsayin mai tuba. Allah ce wa inni la ghaffaru lalle ni mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki thumma tada sannan ya shiryu wato duk wanda ya ketare iyaka da Allah ce fala tatghaw fihi kada ku ketare iyaka cikin arzikin da Allah ya baku to duk wanda ya ketare iyaka cikin wannan arzikin da Allah ya bashi to kofar tuba Allah yana gaya masa cewa a bude take yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi aiki na kwarai. Ubangiji subhanahu wataala ya bada labarin cewa mai yawan gafara ne shi ga dukkan wani wanda ya tuba ya bar abin da yake yi na laifi sawon abin da yake yi kafirci ne ya tuba ya bari ko shirka ya tuba ya daina ko munafici ko saban Allah to Ubangiji zai gafarta masa ya yafe masa ya karbi tubansa yayi imani da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya wajabta masa yayi imani da shi ya tsarkake aikin sa dan Allah subhanahu wataala wa amila salihan yayi kyakkyawan aiki wanda wannan kyakkyawan aiki shi yake tabbatar da gaskiyar imanin nasa imanin bawa baya wato gaskiyar imanin bawa ba ta bayyana sai yayin da ya kai wutata aikin sa gabobin sa suka yi aiki masu kyau to ana yake tabbatar da cewa imanin sa ba mai kyau ne thumma tada sannan ya shiryu wato ya lizimci shiriya ya tsaya akan wannan kyawawan aiki da wannan imanin ya tabbata akan wannan tuban ba tare da ya kuma zamewa ba ya tsaya akan wannan imanin ba tare da ya kuma koma ruwa ba ya ci gaba har zuwa mutuwarsa. Magabata daban-daban sun fassara fadar Allah subhanahu wataala sun mahtada da cewa da wato fassarori daban-daban wanda dukkaninsu suna komawa zuwa ga ma'ana daya. Ibnu Jarir da Ibnu Munzir da Ibnu Abi Hatim surwaito daga Abdullahi dan Abbas ya fassara fadar Allah thumma tada da cewa thumma lam yashkuk yayi imani yayi aiki na kwarai sannan bai yi shakka ba kamar yadda Allah ya ce thumma lam yartabu wato ba su yi shakka akan abin da suka furta na kalmar shahada da kuma imanin da suka yi da Allah ba. A watar waya Abdullahi dan Abbas yake cewa alima anna li amalihi thawaban yujza alayhi, mutum yayi aiki yayi imani yayi aiki na kwarai sannan kuma ya san cewa wannan aikin da yayi mai kyau akwai kyakkyawan sakamako da Allah ya tanada masa wanda zai biya shi da shi. Ya yadda da wannan wannan Sa'id ibn Mansur da Al-Firyabi suka rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas. Haka na rawaito daga Sa'id ibn Jubair almajirin Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan gabar thumma tada da Allah ya ce yake thumma istaqama wa lazima sunnata wal jamaa, wato wanda yayi imani yayi aiki na kwarai sannan kuma ya tsaya kyam akan bin tafarkin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya bi kuma jama'a ta musulmi ba tare da ya kawo nashi abin daban ba, wato ba tare da ya fita daga cikin jama'ar musulmi ba. Shine ma'anar thumma tada yadda Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala ya fassara. Al-Hasan al-Basri shi ma ya fassara thumma tada yace abinda yake nufi thumma mada ala al-amal as-salih hatta yamut, sannan ya ci gaba da kyawawan ayyuka har zuwa mutuwarsa, shi ne abin da Allah ya ce thumma tada. Haka nan Qatada ce thumma tada ay thumma lazima al-islam hatta yamuta alai, wato ya lazimci musulunci har ya mutu akan musulunci. Wala tamutunna illa wa antum muslimun tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, tun ya rike addininsa bai yi sako-sako da shi ba bai sake shi ba har zuwa mutuwarsa. Wannan fassara ce da aka samu daga tabi'i Qatada ibn Da'amah as-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Haka nan Rabi' ibn Anas shi ma tabi'i ne, shi ma ya fassara wannan gabar thumma tada da cewa ana nufin thumma akhadha bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan fassarori ne daban-daban daga malamai wanda kuma dukkaninsu suna nuna ma'ana daya, mutumin da ya yi imani ya yi aiki na kwarai sannan ya tsaya akan wannan, to Allah subhanahu wa ta'ala mai gafarta masa abubuwan da ya yi ne a baya na laifuffuka idan ya tuba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, ka gaya ma waɗanda suka kafirta in har za su hanu su bar abin da suke yi na kafirci, Allah ce za a gafarta musu abin da duk ya riga ya wuce. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim, yace ya ku bayina waɗanda suka zurfafa suka ainihin cutar da kansu wajen saban Allah, kada ku fitar da tsammanin samun rahmar Allah, lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya, wato ga waɗanda suka tuba suka bar wannan ayyuka da suke yi marasa kyau Allah yana gafarta musu dukkan zunubansu. Innahu huwal ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. Ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa bayinsa cewa su nemi gafararsa, shi kuma mai gafara ne, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, ka gaya wa bayina ni mai gafara ne, ghafiru dhanbi, Allah mai gafarta zunubai ne. Ubangiji yana cewa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima, wanda duk yayi mummunan aiki ko kuma ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah zai samu Ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jin kai. Astaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima, Allah ce ka nemi gafarar Allah, lalle Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai yawan jin kai. Ubangiji ya alkawari ba zai taba azabta wani al'umma ba, matukar dai za a riƙa neman gafararsa. Wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah ce ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su ya Rasulullah, ba kuma zai wani al'umma azaba ba matukar suna neman gafara suna komawa gare shi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, الله تسوني ودن إذا سكا أيكة ممونا أيكي وتسكا أيكة أبن الله يحرم تامس أيكة تاوى أو ظلموا أنفسهم وسكا ذلك كاونا ستهن يربرن أبن الله يوجب تامس ذكروا الله سيستنا الله saghfaru li dhunubihim, nan da nan sai su nemi gafarar Allah zunubansu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, nace akwai kuwa mai gafarta zunubi ba Allah ba, babu shi. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba sa dogewa akan abinda suka aikata na laifi alhalin suna sane. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah. Allah ce ku nemi gafarar sa ku tuba zuwa gare shi, ku nemi gafarar sa ku tuba zuwa gare shi, in kuka yi haka shi kuma zai muku babban tagomashi. Me zai muku? Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, zai je da ku dadi a nan duniya har zuwa ƙarshen ajalinku, wato har zuwa lokacin da Allah ya yanka muku ya kayyade muku, zai ba ku rayuwa mai kyau. Wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, ranar gobe kiyama kuma ya ba wa kowane mai falala falalarsa. Wannan sakamako ne da Ubangiji zai yi muku, matukar za ku rika neman gafararsa kuna kuma tuba daga laifuffukan da kuke yi. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hudu yake ga mutanansa, ya ku mutane na, ku nemi gafarar Allah sannan ku tuba zuwa gare shi, zai saukar muku da ruwa mamaku mai yawa mai yawa daga sama, ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfinku. Idan kuna da ƙarfin arziki, Allah ya ƙara muku wani. Kuna da zaman lafiya, Allah ya ƙara muku zaman lafiya. Kuna da lafiya, Allah ya ƙara muku lafiya. Duk abin da kake da shi, in ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah, Ubangiji yana ƙara maka akan wannan. Faƙultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara. Allah ya ce annabi Nuhu alayhi salam ya gaya wa mutanensa, ya ce astaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar Ubangijinku, innahu kana ghaffara, lalle shi Ubangiji ya tabbata mai yawan gafara ne. Yursilis samaa alaykum midrara, zai sako muku sama, zai sako muku ruwa daga sama mai yawan zuba. Wa yamdudukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya ƙara muku dukiya, ya ƙara muku ƴaƴa, sannan ya ba ku gonaki, sannan ya saka muku da ƙoramu. Duk wannan idan har za ku riƙe neman gafara ga Ubangiji subhanahu wata'ala, Allah subhanahu wata'ala zai muku wannan. Ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance bai gafara ne ga bayinsa, matuƙar dai za su nemi gafararsa. Annabawa wani shi ne ƙarshen abin da suka nema a gurin Allah subhanahu wata'ala, shi ne sun nemi gafarar Ubangiji subhanahu wata'ala daga zunubansu. Annabi Adam da matarsa Hawwa, yayin da suka ci itaciyar da Allah ya hana musu su ci saboda shi ɗan ya ruɗe su, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Sai ya Ubangiji mun zalunci kanmu kawunanmu, idan baka yi mana gafara baka ji kanmu, to za mu zamo daga cikin hasara. Nabi Ibrahim alayhi salam shi ma kai ya nemi gafara, rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, ya Allah ka gafarta min, ka gafarta wa iyayena da mu'minai ranar da hisabi zai tsaya. Waghfir li khati'ati yawm ad-din, ka gafarta min laifina ranar sakamako. Annabi Ibrahim Khalilur Rahman haka ya nemi gafarar Ubangiji. Annabi Musa alayhi salam, rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim, ya Ubangiji na zalunci kaina ka gafarta min, lalle Allah mai yawan gafara ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan neman gafara, duk da kuwa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa abinda ya gabata na laifinsa da wanda ma bai yi ba. Da yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Ubangiji ya masa wannan tagomashin, ya masa wannan ni'imar, ya masa wannan darajar. Babu wani abinda Allah subhanahu wata'ala zai kama annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi, to amma duk da haka ya kasance mai yawan gafara ne. Ya tabbata cikin sahih Muslim hadithin al-Aghar al-Muzani yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra, nakan ji wani abu yana kamar rufe min zuciyata, nakan nemi gafar Ubangiji na a kullun sau ɗari. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Allah ya masa gafara, amma yakan nemi gafarar Allah sau ɗari. Hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana neman gafarar Allah a koyaushe, a kullun. Annabi yake cewa na kasance wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra, na rantse da Allah ina neman gafarar Allah in tuba zuwa gare shi a yini sama da sau 70. To wanda Allah ya ce ya gafarta masa, amma kuma duk da haka bai daina neman gafara ba. Ina ga irin mu da muke saban Allah koyaushe, wani lokaci mun sani, wani lokaci ba mu sani ba, mu wafi kamata bi wannan. Sai na Abubakar ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya gaya masa addu'ar da zai riƙa yi a sallarsa. Sai ya gaya masa ya ce riƙa cewa rabbi allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ka ce ya Ubangiji na zalunci kaina da yawa, ka yi min gafara ta musamman daga wajenka, domin babu mai gafarta zunubi sai kai. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake umartar sahabbansa da su riƙa neman gafarar Allah subhanahu wataala a koyaushe a cikin kowane yanayi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya gama sallah, kamar yadda ya zo hadisin Thauban da hadisin Aisha a cikin Sahihain, da ya gama sallah farkon abin da yake yi shi ne nemi gafarar Allah. Idan sarrafa min as-salati qala astaghfirullah thalathan, sai ya fara neman gafarar Allah. Gashi ibada ce yayi ba saban Allah ba, amma kuma ƙarshenta neman gafarar Allah ne. Sai ya ce allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalal wal ikram, amma yana fara da neman gafara ne. Ubangiji subhanahu wataala ya gaya wa mahajjata yayin da suka gama aikin hajji, suka baro Arfa, thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah, ku taho daga inda mutane suka taho sannan ku nemi gafarar Allah. Yayin da mahajjata Allah yake cewa ya yafe musu, ya yanta su daga laifuffukansu, amma kuma sai a daidai lokacin kuma yake cewa ku nemi gafarar Allah, ku nemi gafarar Allah. Ashe kaga yawan ibadarka, yawan biyayyarka ga Allah ba shi ke nuna ba za ka nemi gafarar Allah ba. Kana cikin gajiyawa hatta a cikin ibadar ma ba ka da tabbacin cewa kana yin ta cikakkiya yadda Allah yake so ka yi ta. Ashe kaga ko ka yi ibadar, to ya kamata ka zargi kanka akan cewa ka yi kusuri, ka gaza daga yadda ake bukata a wajenka. Don haka Allah ya gafarta maka, ya cike maka wannan gibin da aka samu a cikin ibadarka. Wannan shine hikimar in ka gama aiki mai ibada, in ka gama bautar Allah, to kai istighfari. Kada ka ɗauka sai an yi saɓan Allah ake istighfari. Bautar Allah idan ka gama ka istighfari. Ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, ce wa bil ashari hum yastaghfirun, su kwana suna sallah da daddare. Allah ce sun kasance kaɗan suke bacci cikin dare, kaɗan, amma da zarar asuba ta kawo kai shine bil ashar, gefin asuba kuma sai su ta neman gafara. Kaga wannan kwana tsaye suna bautar Allah bai ya gadar musu da jiji da kai cewa to fa su sun biya haƙƙin Allah ba, suna ma zargin kansu ne cewa akwai abubuwa da yawa da suka baro. Haka suna roƙon Allah ya gafarta musu. To haka ake son bawa ya kasance tare da Ubangijinsa, shi kuma Ubangiji mai gafara ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo hadisin Ibn Umar, ranar Idi ya je ga mata yake ce musu, ya masharan nisa tasaddaqna wa akthirna min al-wa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar wa akthirna min as-sadaqati wal istighfar. Yace ya ku mata, ku yawaita bayar da sadaka kuma ku yawaita istighfari. Fa inna kunna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, saboda na gan ku kun fi kowa yawa a wuta. Don haka ya umarce su da sadaka da istighfari domin wannan shi zai amfane su. Allah subhanahu wataala yana gafarta mana kuma yana son mu nemi gafararsa koyaushe. Tabbata cikin sahihain hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanziru rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-akhir min al-layl qulu man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tih wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah subhanahu wa ta'ala yana sauka kowane dare zuwa sama ta kusa lokacin da sulusun karshe na dare yayi saura, wato karshen dare shine lokacin da Allah ya ce bil ashari hum yastaghfirun, din a karshen dare da waɗannan da Allah ya yaba cewa suna kwana sallah, ce in gefin asubatin sai su ta neman gafara, to ga sirrin. Annabi ya ce Ubangiji yake sauka a daidai wannan lokacin, saukar da ta dace da shi, shi ya san kaifiyar ta, ba mu santa ba, ce yana sauka sulus abin nan sama ta kusa lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya saura, yana cewa wane ne zai roƙe ni in ansa masa, wane ne zai tambaye ni in bashi, wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa. Haka Ubangiji yake kullun kullun, haka Allah subhanahu wataala yake. Allah subhanahu wataala kamar da zo cikin hadisin Sahih Muslim da Muslim Imam Ahmad hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl. Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya laifi da rana ya tuba, yana shimfiɗa hannunsa da rana saboda wanda ya laifi da daddare ya tuba. Haka Ubangiji yake yi kullun ga bayinsa. Hadisi ya tabbata a cikin Muslim Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi hadisin Anas ibn Malik manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam law balagha dhunubuka anan as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam law ataitani bi qurabi al-ardi khataya thumma laqaitani la tushriku bi shay'an laqaituka bi qurabiha maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya kai dan Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani, matukar ka roke ni ka nemi kai fata a wajena, ni kuma zan gafarta maka ba tare da na damu, wato zan gafarta maka komai kya tare da kai ba tare da na damu ba. Alama kana fik, komai ma kake da shi, kowane irin laifi kake da shi, idan zaka neme ni kai fata a wajena, to ni kuma zan maka wala ubali ba tare da na damu ba. Ba abin da zai damu Ubangiji da ya baka gafara, da abin da ya rage shi. Ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum, me Allah zai da azabta ku dan in dai har za ku gode ku masa imani, ba wani amfani zai yi dan ya azabta ku ba, ba wani daɗi zai ji ba, ba za ku kware shi da komai ba. Da haka ghafartu laka wa la ubali, zan gafarta maka ba da na damu ba. Ce ya kai dan Adam da zunubanka za su tabo ƙororuwar sama, za su tabo girgije, sannan ka nemi gafara ta, to sai in gafarta maka ban damu ba. Da ce ya kai dan Adam da za ka zo min da cikin ƙasa na laifuffuka, sannan ka zo min ba ka shirka da ni, ba ka shirka, to ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa na gafara. Sharaɗin mutum ya koma ga Allah ba ya shirka. Shi yasa ko ga malamai kullum suka tashi wa'azi suna ta magana shirka shirka, saboda ita ce mafi girman matsalar da ta tukare mutum. Duk girman aikin da mutum zai je wa Allah da shi in yana shirka, Allah ba zai karba ba. Ana aghna shuraka an ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka, wata riwaya taraktuhu wa amala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce, hadisi ne sahihi yana cikin Muslim, hadisin Abu Huraira. Annabi yace duk wanda yayi aiki ya hada wani tare da ni a cikin wannan aikin, to zan kyale shi da shirkarsa, zan kyale sa da aikin sa. Taraktuhu lilladhi ashrak, zan bashi yaje ya bawa wanda shi yayi dan shi. Haka Ubangiji baya buƙatar shirka. Haka Allah subhanahu wataala ya alƙawarin gafarta mana matuƙar za mu yi neme gafara a wajensa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sayyidul istighfar, wanda yazo cikin sahih Bukhari hadithin Shaddad ibn Aws. Sayyidul istighfar an yaqula al-'abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأنا شيل السيد الاستغفار شو قبل تك وأنا استغفاري لو تنزي النبي يجي وأنا يفعل وأنا من قالها بالليل من قالها بالنهار موقنا بها ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ونزي ونا دسافي سنة الله يكرقلن سكافين يما ينامي ديكيني دي ونا أبو بوان دي فتا أشكي ونا استغفاري ينا ديكيني أبين دي كفتا وتحرزوتي شيني ما أنا موقنا بها ba wai kawai fatan bace saki fadar abinda bai san yake fada ba, ko kuma a can a aikace wani abu daban yake yi, kawai dai fatan bakin sa har da ce yana fada, a'a ya san me yake fada kuma har zuciya yake fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sallabawa zai fadi wannan da safe ya mutu kafin yamma, to dan aljanna ne. Wanda zai fada da daddare ya mutu kafin safe, yana mai yaqini da abinda ya fada, to dan aljanna ne. Fa huwa min ahli aljanna. Haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, wanda duk ya tuba ya bar abin da yake Ubangiji zai karbe shi. Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa Tafsirul Karimur Rahman yana cewa wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya tuba ya bar kafirci, idan kafirci yake ko ya bar bid'a ko ya bar fasikanci, ya imani da Allah, ya imani da mala'ikunsa, ya imani da littattafai da manzannin Allah da ranar lahira, ya yi aiki na ƙwarai, ayyukan da suke da alaƙa da zuciya ko suke da alaƙa da gangar jiki ko suke da alaƙa da maganganun harshe, ya bi hanya madaidaiciya, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yi aiki, ya yi koyi da addini na gaskiya, to wannan fa hadha yaghfiru Allahu awzarahu, to wannan Allah zai gafarta masa laifukansa. Wa yafu amma taqaddama min dhanbihi wa israrihi, Ubangiji na zai gafarta masa, yi masa afwa game da abin da ya gabata na laifukansa. Li'annahu ata bis sabab al akbar lil maghfirati war rahma, saboda ya zo da babban dalilin da zai sa Allah ya gafarta masa, yi masa rahama. Bal al asbab kulluha munhasiratu fi hadhihi al ashiya, duka ma sabubban samun rahama da samun gafara daga Ubangiji ba sa wuce waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya faɗa, liman taba wa amana wa amila salih, dukkan abubuwan da su saka samu rahama ba sa ƙetare waɗannan abubuwa guda uku. Wal amalu fa inna at-taubata tajubbu ma qablaha, tuman da zai tuba, tuba yana kankare laifin da aka yi gabanin sa. Wal iman والإسلام يهدم ما قبله, إيماني ده مسلمي yana kankare abin da ya gabace shi. والعمل الصالح, aiki na ƙwarai kuma wanda shine alhasanat, su kuma Allah ya ce innal hasanati yudhhibna sayiat, kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana. Nabi ce wa atbi alhasanat wa atbi sayiat alhasanat tamhuha, ka bibi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge shi. Sannan mahtada, da Allah ya ce bin hanyar shari'a, hanya ta shari'a kowace iri ce, hanya ta koyan ilimi, hanya ta karanta ayar Allah da tuntuntuni a cikinta, hanya ta karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daukan izina daga gare shi da fahimtar abinda suka kunsa da aiki da abubuwan da suka zo da shi duk wanda yana daga cikin alhidayah da Allah subhanahu wataala ya kinsa cikin fadarsa sun mahtada sannan ya shiriya kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala yana daga cikin hanyar shiriya mayar da bid'a yayin da ta bayyana da yawa mutane bayanin illarta da muninta wannan yana daga cikin sun mahtada hakanan bayanin abin da ya bayyana na kafirci a cikin jama'a ko bata da nuna wa abin da mutane abin da ba daidai ba su guje shi wannan duk yana daga cikin sun mahtada yana daga cikin shari'a gwagwarmaya da dauka addinin Allah da taimaka masa hanyar dukiya ko mulki ko iko ko isa ko menene to wannan duk yana daga cikin sun mahtada da Allah ya faɗa haka nan kaurace guraren da ake saban Allah yana karkashin sun mahtada sauran abubuwa da yawa waɗanda suke karkashin shiga karkashin hidayah dukkan waɗannan abubuwa ne da suke kankare zunubai suke sa bawa ya samu kololuwar abin da yake nema a gurin Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan aya tana daga cikin abin mamaki aya mai ban mamaki wato a zahirinta zaka ga akwai tubus tubus a cikin ta amma kuma akwai tsauri Allah ce wa inna ghaffarun aka fara ta da siga ta mubalaga da san cewa Allah mai yawan gafara ne fa inna ghaffarun mai yawan gafara ne liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada aya za ta nuna maka cewa inda zaka bi Allah to Allah zai gafarta maka kaga wannan akwai sanya raja'i kan kyakkyawan tsammani da kyakkyawan fata a zuciya amma kuma a lokaci guda kuma akwai tsoratarwa akwai tsoratarwa a cikin ayar domin ubangiji ya alakanta gafararsa da samu waɗannan sharuɗa guda hudu kana ga samu waɗannan sharuɗa guda hudu masu sauki ne liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada sai ka samu waɗannan abubuwa hudu sannan Allah subhanahu wataala zai maka gafara kaga wannan shi zai kuma tsoratar sauraka a lokaci guda zaka sa rai a lokaci guda kuma zaka tsorata Allah ya ce mai
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
الله سبحانه وتعالى يتي وما أعجلك عن قومك يا موسى ميسا ياك غاور بر متاننك ياك يا موسى قال النبي موسى يتي هم أولئي سوى لنن سوني متانينا ala athari za su biyo bayana ba da jumawa ba wa ajiltu ilayka rabbi litarda ni kuma nayo gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji na dan na samu yardarka qala Allah yace fa inna qad fatanna qaumaka to lalle haqiqa mun jarrabi mutananka min ba'dika abayanka wa adallahum as-samiri samiri kuma ya batar da su wannan wani yanki ne na kissar annabi Musa alaihi salam wanda ita ce kissar da muke jinta cikin waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wataala bayan tsere da mutanen annabi Musa alaihi salam ya dan yi musu wa'aka sauka musu wani wa'azi da jan kunne wanda shine muka ji karatun sa jiya da yau ko jan kunne da wa'azi da gargadi ga mutanen annabi Musa alaihi salam dan kada abinda suka cikin sa na ni'ima ya rude su su manta da cewa karkashin kulawar Allah suke kuma su manta da cewa akwai wata akwai wasu dokoki na ubangiji akan su idan su ma suka ce za su kaucewa hanyoyin hanyar Allah to za su gamu da matsala wannan kissar ta Samiri wanda ubangiji ya kawo a wannan bata zo ba ba a faɗe ta ba a wani guri a can baya suratul a'raf da ta yi ambaton kissar annabi Musa alaihi salam sosai bata ambaci wannan kissa ba a nan aka faɗe ta ubangiji ya gaya mana cewa lokacin da ya ƙetare da banu isra'il daga kogin maliya ya halaka fir'auna jawazna bi bani isra'il al-bahr فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبقيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وبنجي يا جاي من تشوا لوك تندق كيترد بنو إسرائيل دجا وننتيكو يا هلك فرعون suka zo suka samu wasu mutane wanda suke maguzawa ne suna bauta gunki ya kufuna ala asnabil lahum sun dukufa suna ta bauta gumakan su qalu sai wanu isra'ila suka ce ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma samu mana abun bauta ga wadannan suna da ababan bautar su gashi wannan suna bautar kaza wannan mu ma ina namu abun bauta a kawo mana annabi ce annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun ku dai mutane ne da har yanzu cikin jahilci har yanzu ku san Allah ba na haula'i mutabbarun ma hum fihi ce wadanda ku ga abinda suke cikin sa halaka ne wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikata wa barnaci qala ghayrallahi abghikum ilahan yanzu wani Allah kuma zan kawo muku ya zama shine Allah ku wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin alhal shi ya fifita ku akan sauran mutane ga ni'imar da ya muku ya tsirar da ku daga makiyanku ya ba ku almannu wassalwa kuma ku zo ku ce a kawo wani Allah ku bauta masa to matsalar jahilci kenan annabi Musa alaihi salam yayi fama da mutanansa babu wani annabi da ya fama da mutanansa cikin annabawan da suka gabata kamar annabi Musa alaihi salam gashi dai sun ce sun imani da shi amma kullun cikin wahala yake da su kullun cikin wahala yake da su su tutar da addininsa shine annabi Musa alaihi salam ya nuna musu cewa wannan abin da ake suke yi ba daidai bane to amma saboda jimawa da suka yi karkashin maguzanci a Masar sun dau shekaru a cikin maguzanci yana da wahala mutum da ya zauna a cikin wani abu ya dade yayin shekara da shekaru aru dan lokaci a dade shi yadda ake so don haka al'amarin haka yana nan tare da su suna ganin kamar tunda sun tashi suna ganin alloli wani abu ne da ana ganin su ko dai a nuna wani a ce shi Allah ne kamar Fir'auna da ya nuna kansa a matsayin Allah ko ku a nuna wani dan maraki ko a nuna wani dutse ko a nuna wani abu to su suna ganin in an ci in annabi Musa yana da Allah kuma sun yarda yana da Allah kuma ya taimaka musu amma su har yanzu ba su gan shi ba saboda haka su wannan matsalar tana ta damun su arinallaha jahra ka nuna mana Allah din da mu gan shi ka nuna mana lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra mu ba za mu yarda da kai ba sai mun ga Allah karara to saboda wannan burbushin maguzancin da bai bar su ba har yanzu cikin koyon ilimin addini suke da suka ketaro sahara Allah subhanahu wataala ya alkawari da annabi Musa alaihi salam cewa zai ba shi at-taura wa idh wa'adna Musa 40 layla ubangiji ya masa alkawarin kwana 30 kwana 40 wata aya 30 layla fa atmamnaha bi 10 tamma miqatu rabbi 40 layla saka kwana 30 da aka kara masa kwana 10 akan zai je gana da ubangijinsa a wajen gana da ubangijinsa kuma zai bashi at-taura an ce inda yayi magana da shi farkon lokacin da ya baro Madian zai dawo Masar a daidai wannan gurin a daidai gurin ne Ubangiji ya masa alkawarin cewa zai kuma gana da shi dan ya bashi at-taura saboda haka sai ya bar mutanansa ya nemi su zo da mutanansa musamman ma waɗanda aka zaba kamar yadda muka faɗa a baya to amma sai shauki na ya je ya sadu da Ubangijinsa yake ganin ba zai jira har lokacin yayi ba saboda haka ya gaggawa ya je wajen ganawa da Ubangijinsa tun kafin lokacin yayi to shine Allah subhanahu wataala sai yake tambayarsa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me ya sanya ka gaggawar barin mutananka ya kai Musa badan Allah bai san me yasa ba Allah ya san me yasa to amma anan Ubangiji subhanahu wataala yana so ya bashi wata tarbiya ce a matsayin shi na shugaba da yake jagorantar al'umma yana tafiya kuma tare da su kamar Ubangiji yana gaya masa cewa a matsayinsa na shugaba bai kamata ya riga tahowa ya bar mutanansa a baya ba kamata ya bi su a baya don ya san ina suke tafiya ina za su ya kuma kula da su ya kula da irin yadda suke al'amuransu duba annabi Lutu alaihi salam lokacin da Allah ya umarce shi ya fita da daddare da mutanansa cewa fa asri bi ahlika bi qat'in min al-layli wa tabi adbarahum ka fita da mutananka cikin dare sannan ka bi bayansu sai Allah ya umarci annabi Nuhu Lutu alaihi salam cewa bi bayan mutanansa saboda bin bayan mutanansa zai sa ya san me suke ciki wane ne abene ne tare da su sabanin in ya wuce gaba ya baro su a baya to annabi Musa alaihi salam shi bai haka ba sai gaggawa ya baro su akan cewa za su taho da suna tare da Musa dan uwansa alaihi salam shi ma annabin Allah ne ce ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabil al-mufsidin ana Musa ya aje shi ya ce to gashi nan ka zama khalifa ta cikin mutane na kuma kai kokarin gyara duk abin da kaga za su yi na barna kada ka yadda ka bi hanyar masu mabarnata wato koda a ce kaga sun ce abu kaza suke so za su yi to kakka yadda ka bi su nabi Musa ya ga wa dan uwansa Haruna wannan magana saboda shi Haruna kabila ka ce yana da sanyi don haka ba lalle ya iya tsananta musu yadda annabi Musa zai tsananta musu ba da haka sai ya masa wannan wasiyar wa aslih wa la tattabi sabil al-mufsidin kada ka yadda ka bi hanyar mabarnata to haka ya umarce shi ya taho da su shi yasa anan da Allah ya tambaye shi wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa ya ka gaggawar barin mutananka sai ya ce hum ulai ala athari su waɗannan mutane nawa za su biyo bayana ba da jumawa ba za su biyo bayana ba da jumawa ba saboda ya bar annabi Musa annabi Harun alaihi salam zai taho da su shi kuma saboda shauki ne ya gana da ubangijinsa saboda haka yayi sauri wannan shauki ya tunkudo shi ya ga ba zai iya hakuri har lokacin da aka yi da shi yayi ba sai ce wa ajirtu ilayka rabbi litarda na gaggauto ne ya ubangiji zuwa gare ka domin litarda domin sami yardarka domin ka yarda da ni wato neman yardarka ce ya ubangiji ta sa ni gaggawa nan ya ce rabbi wa ajiltu ilayka sai ce rabbi kara kiran ya ubangiji na domin ya san kamar mai lallashi ne yana neman uzuri yana marere cewa gaban ubangiji yana shagwagwabe cewa gaban Allah subhanahu wataala yana neman wato yardarsa gaggawa a komai ba a santa amma a cikin harkar addini wato abinda ya shafi bautar Allah ana son kai gaggawa kakkai jinkiri ce sari'u ila magfirati wa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Allah ce ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku da aljanna da arduha as-samawati wal ardu so haka a harkar addini harkar bautar Allah وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا الى الله الفرار قروغا ابوجي كتفي ابوجي زوا ga Allah fa kakka tsaya kana tafiya laqaqi labolabo a kai sauri komai kaga aikin Allah ne to kakka jira sai ana cewa taho kai a ganka a gaba kana kokarin ka wuce fi zalika falyatanafasin mutanafisun aga ana tsere da kai a ganka a baya ba sai ana ta binka ana lallama na da Allah ka taimaka zan taimaka ku bari zan baya a ko wani ana neman taimako a wajensa sai ya zama dumta alaihi ka'ima shi zai taimaka wa kansa fa ba kai zai taimaka wa ba amma illa ma dumta alaihi ka'ima mala akwai bukata abin nan a taimaka to shikenan zaka ji ni ba ku ba dabbai da abin da zai bayar ba a shi dan ya danne shi in ba ai sa'a ba ma ba zai bayar ba to ita shi aikin alkhairi matukar ya gabato ka to ka zama a gaba shi yasa annabi Musa ya ce wa ajiltu ilayka rabbi litarda ya ubangiji na nayi gaggawa ne zuwa gare ka dan ka yarda dan in samu yardarka in dace da yardarka wa ridwanu min Allahi akbar babu kuma abin da yake sama da yardar Allah ko mai ne da ka samu kasa yake da idan ka samu yarda Allah ka gama samun komai Allah ka yarda da mu to shine Allah ya gaya masa فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري حقيقة من فتني من جرب متاننك أباينك كما السامري يا بتدس إن شاء الله وانا اتشيك إسر ذا مكرن تاقوب إن شاء الله وانا مكفأ أنا ديدي الله يبا ملادة نكسكري أبنجي في منا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.